Hausa da muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Aisha Tusula ce tare da Sarkilu Hashim Kumar da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na Talata 24 ga watan Maris shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Sarkilu da kanin labarai.
Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce annobar coronavirus sai da karuwa take yi babu kakkautawa, kuma yana kira kasashe mafiya tsallan arziki a duniya da su kara azama wajen samar da abubuwan kariya ga likitoci da jami'an kiwon lafiya. Majalisar Dattawan Amurka ta kasa cimma matsaya jiya Litinin akan batun gagarumin shirin nan na raba tallafin dala triliyan 2 ga Amurkawa. Najeriya ta yi gargadi kan amfani da maganin chloroquine wajen jinyar cutar COVID-19 bayan da aka kwantar da mutane uku a asibiti.
Kalin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za a ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta umarci ma'aikatan gwamnatin tarayya daga matakin albashi na 12 zuwa ƙasa da su fara aiki daga gida tun daga yau har sai abinda hali yayi. A waje ɗaya kuma, limamai a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, sun amince da kira da gwamnati ta yi na a rufe masallatai a kokarin hana yaduwar cutar coronavirus. Za a ji matakan da ake dauka a jihohin Kano da Jigawa game da hana yaduwar cutar coronavirus. Kamar kowace Talata, yau ma za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustafa. To amma kafin nan, ga kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce annobar coronavirus sai da karuwa take yi babu kakkautawa, kuma yana kira ga kasashe mafiya tattalin arziki a duniya da su kara azama wajen samar da abubuwan kariya ga likitoci da jami'an kiwon lafiya. Muna buƙatar haɗin kai tsakanin kasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki G20 waɗanda suka mallaki sama da kashi 80 na duke duniya a ma'aunin GDP. A cewar Mr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ce Litinin. Ya kuma yi kira ga sauran jama'a da kar a riƙa sai ana ɓoye kayan kariya daga jami'an kiwon lafiya waɗanda suka ɗauka sadar wajen jinyar masu ɗauke da cutar waɗanda suke matuƙar buƙata. Tedros ya ce yanzu ƙwayar cutar ta yaɗu zuwa kusan kowace ƙasa, kuma sai da saurin yaɗuwa take. Ya ce idan aka ga ɓulla a karon farko, to cikin kwana 67 sai ta kama mutane kimanin 100,000. Daga nan kuma cikin kwanaki 11 masu zuwa sai ta sake kama mutum 100,000. Sannan cikin kwanaki 4 kawai za ta sake kama wasu 100,000. Majalisar Dattawan Amurka ta kasa cimma matsaya jiya Litinin, wanda karo na biyu kenan kan batun gagarumin shirin nan na raba tallafin dala triliyan 2 ma Amurkawa da wuraren sana'o'in da suka yi matakar samun matsala saboda mugu cutar nan ta coronavirus. Kafin kara kuri'ar, shugaban masarin jari Sanata Mitch McConnell ya tsawatar wa 'yan jam'iyyar Democrat saboda yunkurinsu na cusa wasu abubuwan da ba su shafi annobar coronavirus ba cikin kudirin. Kasuwanni na ta ci gaba da faduwa saboda wannan majalisar ta ƙi yin abin da ya kamata, a cewar McConnell. Ya ci gaba da cewa wannan abu ya kamata ya tsaya hakanan, kuma yau ita ce ranar da ya kamata ya tsaya. Wannan ƙasa ba ta da sauran wani lokaci. Amma shugaban marasa rinjaye na jam'iyyar Democrat Chuck Schumer ya ce suna dab da cimma yarjejeniya. Yana mai ƙara cewa kiran da a ƙara kuri'a da McConnell ya yi ba ta lokaci ne. Schumer ya ce yana tsammanin za a amince da ƙudurin da yammacin jiya Litinin. Kasuwar hannayen jarin Amurka ta Wall Street ta shiga sabon mako jiya Litinin da ƙafar hagu, bayan da Majalisar Dattawan Amurka ta sake kasa cimma amincewa da ƙudurin tallafin da zai taimaka wa 'yan da annobar coronavirus ta shafa. Babbar kasuwar Dow Jones ta faɗi da kusan maki 600, wanda ke daidai da faɗuwar kashi 3 cikin 100. Ita ma S&P 500 ta faɗi da kashi 3 cikin 100, yayin da Nasdaq ta yi ƙasa da wani ɗan adadi. dukkan saye da sayarwa an gudanar da su ne ta yanar gizo. Kasuwar cinikayya hannayen jari ta birnin New York ta rufe wurin da ake saye da sayarwa a makon da ya gabata, bayan da wasu 'yan kasuwar biyu suka kamu da cutar coronavirus. Makonni huɗu suka gabata, kasuwar Dayo ta yi miƙewar da ba a saba gani ba, inda ta kai maki 29,348. Sai dai jiya Litinin, kasuwar ta rufe da maki 18,592 da ke nuna faduwar kusan kashi 33 cikin 100 na darajar kasuwar.
Anjima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu leƙa Najeriya, inda gwamnatin tarayyar ƙasar ta umarci ma'aikatanta daga matakin albashi na 12 zuwa ƙasa da su zauna su fara aiki daga gida, a ci gaba da ɗaukar matakan da gwamnatin ƙasar ke yi na daƙile yaduwar cutar coronavirus, wanda a wani mataki na nuna goyon baya su kuma limamai a birnin tarayyar Najeriya Abuja suka amince su rufe masallatai don tallafawa wannan ƙoƙari na gwamnati na yakar cutar nan ta corona. Ga Umar Faruk Musa daga Abuja da ƙarin bayani.
Ga dukkan alamu, malaman addinin Islama a Abuja da kewayensu da ada suka yi kememe cewa ba za su rufe masallatai a daina salloli na ibada ba, yanzu sun ba da kai godiya hau domin bayan da aka kammala wata ganawa tsakaninsu da mahukuntan Najeriya, musamman ministan Abuja da jami'an tsaro da dai sauran waɗanda ke da hakkoki akan sha'anin gudanar da mulki a Abuja da kewaye. Malaman da limamai sun amince su dage yin kowace irin sallah ta shiga masallaci har lokacin da hali ya inganta, kamar sati biyu zuwa sama nan gaba, domin tabbatar da an kare al'umma daga bazuwa daga wannan mugun ciwo da ke neman ya zama ruwan dare a cikin Najeriya. Sheikh Hussein Zakariya na ɗaya daga cikin malaman da suka halarci wannan taron, ko ya yi mun ƙarin haske dangane da dalilan da ya sanya malaman suka canza shawarar da suka yi domin su amince da mahukuntan ƙasar cewa rufe masallatai shi ne mafi ala domin a tabbatar da cewa wannan cutar ba ta bazu a cikin ƙasa ba.
Bayan mun gayyato ƙwararre a wato fannin kiwon lafiya, wato Dr. Gwarzo ya zo yi mana bayani akan irin wannan ciwo ko wannan annoba, to mun tattauna mai zafi dangane da abin mataki na gaba. A ƙarshe, bayan an tattauna, to an yadda a ƙarshen taro cewar duka limamai su gaya wa masallatansu a kulle masallaci, babu sallar juma'a, babu salloli guda biyar a ciki har sai lokacin da Allah ya kawo mana mafita bayan sati ɗaya ko sati biyu ko abin da ya haka, sannan a dawo cigaba da sallah. Domin an mana bayani cewa kusantar juna wato yana kawo watsuwar wannan ciwo, don mai shi bai san yana da shi ba balle ya ki zuwa masallaci, kuma ba mu da wata wato ala wato ko abin gwaji a gane mai shi, a hana shi shigowa masallaci, a bar wanda bai da shi shiga masallaci. Don haka abin da ya fi dacewa shi ne a tsare rayukan mutane gaba daya masallata, a kowa ya salla a gidansu don kada wato a cutanya da marasa lafiyan da ba su masa lafiya ba, da wannan cikin lafiya su ya yada ma waɗannan mutane wannan ciwo. Kaga wannan wasu yanki dama bai yana magana ne akan kariyar rayuwar wato musulmi baki daya.
Amma abin damuwa shi ne akwai masallatai a sauran sassa na Najeriya, musamman ƙananan garuruwa da su limamai da waɗansu masu faɗaji a ɓangaren addini suna ta nuna wa mutane kuma goya bayan su cewa Allah ke karewa, ko kana gida ko kana ina, ciwon nan Allah ya nufa ya same ka zai same ka. Ya za a yi da irin waɗannan mutane wanda kamar sun hure wa al'umma kunne dangane da wannan ciwon?
Wato akwai rashin sanin wato bangalori na hadisi kafin kai ba da fatawa. Ai, wannan ciwon na annoba bayan za ka fara shi ba, ainihin zamanin sahabbai, zamanin Sayyidina Umar, ainihin wannan ciwon ana kiran ciwon annobar iwana a imawas, sai da sahabbai guda 70,000 suka mutu da ainihin tabi'un suka mutu saboda wannan ciwo. Ba a kawo ƙarshen ciwon nan ba sai da aka ce ma duk wanda suke zaune a cikin Sham, wato a Damascus, a wannan lokacin kowa ya koma kan dutse ya kama wuri ya share ya zauna, babu cutanya tsakanin juna, ba maganar sallar azhar ko asar ko magriba ko isha'i ko asuba balle juma'a. Sannan bayan wani lokaci kware-kware Allah ya saukar da lafiya suka dawo cikin garuruwansu. shi idan an gane cewa cutanya da mutane suke kawo wannan ciwon da bala'i ya yadu tsakanin mutane to babu shakka sai a dauki mataki don kare rayuwar mutane don kafin ya kama su wannan kuma shine aikin musulunci kuma shine aikin malamai daya
Malam Hussein Zakariya kenan daya jikin malaman addinin Islama da suka halarci taro da mahukuntan Najeriya a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Najeriya
Umar Faruk Musa da wannan rahoto gasar filu da karin labaran duniya
Najeriya ta gargadi kan amfani da maganin chloroquine wajen jinyar cutar COVID-19 bayan da aka kwantar da mutane uku a asibiti bayan da suka sha maganin da ya wuce adadi a cewar wani rahoton gidan talabijin na CNN Makon da ya gabata, shugaban kasar Amurka Donald Trump ya fadi a wani taron manema labarai cewa hukumar tantance abinci da magunguna ta Amurka FDA ta amince da yin amfani da chloroquine domin yin maganin coronavirus. Hukumar FDA ta fitar da wata sanarwa bayan taron manema labaran da shugaban kasar ya yi, tana cewa hukumar tana binciken maganin. Wanda tunda aka amince da shi wajen magance cutar malaria da wasu cututtuka domin yanke hukuncin ko za iya amfani da shi ga wanda suka kamu da cutar COVID-19 ko a'a. Tashin hankalin da ake fama da shi a arewaci da yankin tsakiyar Mali da kuma makwabtan kasashen zai iya yaduwa zuwa kudancin wannan kasa ta yammacin Afirka idan har ba a warware rikice-rikicen da ake yi kan filaye da kuma sauran albarkatun karkashin kasa ba. Gargaɗin da wata ƙungiyar neman zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa ta yi kenan. Ƙungiyar International Alert AI da ke birnin London wadda ke aikin samar da zaman lafiya a yankunan da ake tashin hankali ta faɗi a wani sabon rahoto da ta fitar jiya Litinin cewa samar da maslaha kan rikicin filaye abu ne da ya zama wajibi idan har ana son yunkurin samar da zaman lafiya ya yi tasiri a yankin. Shi dai wannan rahoton ya duba irin tashe-tashen hankulan da ake akan filaye na kudancin Mali tare da bayar da hanyoyi da hukumomi da su bi don shawo kan wannan lamari.
A gaida Sir Filu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sake waiwayar batun nan na coronavirus inda za a ji cewa kokarin su na dakile cutar corona hukumomi a jihar Kano mai dimbin jama'a wadda ke arewa maso yammacin Najeriya sun bada umarnin takaita zirga-zirga a kasuwannin jihar tare da bada umarnin rufe dukkanin cibiyoyin gudanar da taron bukukuwa a birni da kewayen Kano yayin da gwamnatin jihar Jigawa ta kafa kwamitin fadakar da jama'a game da annobar ta coronavirus daga Kano ga rahoton Muhammad Ibrahim Kwari
akan da yana zuwa ne yayin da aka shiga rana ta biyu da rufe kanana da manyan makarantu a jihar ta Kano
mun kafa kwamiti mai karfi a ƙarƙashin mataimakin gwamnati wannan kwamiti yana aiki dare da rana domin a tabbata cewa an fadakar da al'umma sannan kuma na ba da umarni lalle gudanar da ake bukukuwan nan da ake kira event center daga yau sai rufe su domin a kare lafiyar al'ummar jihar Kano sannan kuma gwamnati ta jingine taro domin a gujewa taruwar mutane kamar yadda aka sani
gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje kenan a jawabin sagal Umar jihar dangane da matakan da gwamnati ke dauka na toshe kafofin da cutar corona ka iya shiga jihar aka zalika gwamnan ya ce gwamnati na aiki tare da kungiyoyin motocin haya domin cimma burin da aka sanya a gaba
tabbata cewa an yi abubuwan da ya kamata a cikin tashoshi da muke tare da su al'umma kowa a gidansa ya tabbata cewa iyalinsa sun bi shawarwari da masana kiwon lafiya suka bayar masarauta mun riga mun rubuta mata cewa daga yaci malamai na masallatan juma'a malamai na masallatan hamsa salawat domin a ƙara jaddada addu'a domin Allah ya kare mu ga wannan annoba
hannu guda kuma ita ma gwamnatin jihar Jigawa dake magwataka da Kano ta kafa nata kwamitin fadakar da jama'a game da wannan annoba ta corona. Sai dai kokarin samun karin haske daga mahukuntan jihar game da matakan gwamnati game da wannan annoba ya citira. Duk da annobar duniya ta corona, kafofin samun bayanai game da alƙibrar gwamnatin Jigawa akan al'amuran da suka shafi makomar al'umma na ci gaba da zama jidali ga 'yan jarida. Saboda ba kasafai manyan jami'an gwamnatin jihar ke zama a jihar ba, lamarin da masu kula da lamura ke dangantawa da yawan balaguran gwamna Badar Abubakar zuwa birnin tarayya Abuja ko kuma ziyartar kasashen ƙetare, ko da yake a lokuta daban-daban gwamnan ya sha musanta hakan.
Wanda suka ce ba na zama ba su san Jigawa bane, wanda suka daure ko za su ga cewa duk satin duniya ina yin council meeting dina. In ka ga na fita daga Jigawa ta gina Alhamis da daddare da Juma'a da yamma, sai dai kuma an kira mu wani taro wanda yake shi ma aikin Jigawa ne ko kuma aikin kasa.
Baya ga iyaka da jamhuriyar Niger, dukkanin jihohin arewa maso gabashin Najeriya na ketawa ta jihar Jigawa ne kafin su shiga jihar Kano domin harkokin kasuwanci da sauran al'amuran zamantakewa na yau da kullum. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya, wato mai martaba sarki, ba wanda ma yake musu akan cewa shi ba masani bane, ba wanda yake musu akan cewa shi ba dan zamani bane, amma gaba daya bai malakanci bai ma gane cewa al'adun mu gaba daya bai ma fahimci shi ba.
Kasan kwanonin nan abin da suka dama suke, ba abin da mutane suke so suke duk ɗan siyasan nan haka suke, saboda ba za su yadda su kullum ai sarakunan gargajiya ai mutane ne kamar kowa. Ya za su yi su gaya maka cewa lalle sai sun yi ka bayan badan-badan kake yi?
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sadonmu da kowa na sabon shiri na tsakan mai wuya. Wakan wani irin zurfi tsohon sarkin Kano Sanusi Lami da Sanusi ne a cikin harkokin siyasar jihar ta Kano har suka kai aka tsige shi. Wannan na daga cikin batutuwan da muke son mu taba a ci gaban muhawara da muke yi kan tsige shi wannan babban basaraki. To amma kafin mu je nesa, ga ra'ayin wasu kana game da abin nan.
Sunana Naif Ali, a daidai fahimta ta na dan wannan jiha an dan yi sauri wajen yanke hukunci na cire sarkin zaga, kamar akwai wani abu a ƙasa wanda zan iya cewa abin da sarkin shi ya jawo kansa duk wannan madallo.
Sunana Ibrahim Salim, Allah Ubangiji ya sa haka ne ya fi alkhairi ga uwan sarkin, Allah Ubangiji ya sa kuma wannan da aka nada mana sabon sarki ya sa shi ne mafi alheri a gare mu da ƙasa baki daya. Amma na yi mutakar bakin ciki, ne bakin ciki da cire sarkin nan. Wallahi da na kwanta a daren Litinin zuwa Talata, ko bacci ban ba, nayi in yi bacci na kasa, da na rufe idona sai in ce an cire sarkin Kano, sai in bude idona. Haggari ya waye, matata tana tambaya ta me yasa ne yau na kasa bacci, nace wallahi sarkin Kano da aka shiri din nan shine ya janyo nake wannan na kasa baccin nan. Na tashi da sassafe ma ni na ne fitata, abin yana damuna yana bata min rai a wannan al'amarin, saboda ba a bi ka'idoji yadda ya kamata a cire sarkin nan ba.
Kwari sheku, to ba tare da bata lokaci ba, ga wakilin mu na Kano Mahmud Ibrahim Kwali zai ci gaba da kawo mana kashi na biyu na muhawarar da ya hada a tsakanin Honorable Ibrahim Zakari Salina, sakataren jam'iyyar APC na jihar Kano, da kuma Alhaji Musa Sha'aban Gogo da ke wakiltar bangaren shi tsohon sarkin Sanusi.
Kai sama ko ya ce su? Yana Mahmud, don Allah, shi wannan jawabi da yake magana
shi ne martaba tsohon sarki shi ne yi wannan maganganu wa mai girma gwamna ko kuma a'a kai ne yanzu ka kitsa kake so ka ce shi daya daga cikin dalilan kenan
dalili na farko ni sarkin Kano ya sanar da ni cewa da aka yi magana da railo yin jirgi yace menene amfanin jirgi ga yara a makaranta a ƙasa menene amfanin jirgin ƙasa yace zai je samu mai girma gona bayan ya same shi ya ki yadda saboda an yi magana kuɗi a ciki ɗan China za su kawo naira su zo a jibga wa Kano bashi na shekara 40 da ya magana aka yi aka gayyace shi Kaduna taron investment ya faɗa cewa wannan abu da kuka shirya na garin ku ya zama gaske yayi kyau ba kamar wata jaha makociye ku ba daga nan rigima ta fara
to amma wannan yana cewa a matsayin sa na sarki me kai shi lafasa irin waɗannan tunda wata kila dama ya gaya wa sarki a gwamna ga dalilan sa ko kuma yana ganin wannan abin bai kamata ba kuma wata kila gwamna bai yarda ba wasu suna ganin me kai shi maganganu irin waɗannan kuma a fagen mutane ko a gaban mutane
wato kowa ya san tarbiyyar sarki sunusi na biyu shine bayar da za a yi da ana rashin gaskiya ko za ka halaka shi sai ya gaya ma lokacin da ya zo ya yi sadakar rayuwarsa ya yi sadakar aikinsa ya yi domin a kafa ABC domin ya yi sadakar ransa da ya fito da manya-manyan waɗanda suka cinye kuɗin gwamnati suka cinye kuɗin bankuna ga sanan aka kama su suka yi kurkuku aka daga lokacin suna ta burgewa sai sunusu lami da sunusu sai da aka zo kansu su kuma zai gaya musu ba su daidai ba wannan shine wannan shine
gaskiya ni magana ta gaskiya ko ban san lokacin da sarkin Kano sunusu ya zama dan APC babalantana har izo i taimaka wajen yakin ne
yawa dama tambayar da zan maka ce ran misali to wannan yana
zaka tare
kuma abu na
biyu
da biyu da nake so
ko kana sarina ne baka sani ba amma kafa jam'iyyar APC
dama
idan ka dauke a
suwaji
da ya investin kudi shi sadakar aikinsa ya cewa a waccan gwamnatin ba a shigar da kudi kaza ba
kaman kenan
duk kasan da ta dauro rudu cewa gwamnatin can daman tana almubazzaranci kuma shi yana aiki a ƙarƙashin gwamnatin akan rashin gaskiya ya faɗa wannan ta ƙara wa jam'iyyar APC armashi
malamin sa ina zuwa kenan kaman zargin nan da ake yi wa sarki cewa ya tsoma kansa a cikin harkokin siyasa kaman kana kokarin ka tabbatar da shi kenan
ina kai maka kafin yin sarki kafin yin sarki na gaya maka yace yake yana gwamna
ne sai ka fara da
yin sai ka da kafin yin
kana da mantani a sarki
wato
na so
wato
ya Musa ke fada
wato ma Musa ya kasa gane wato yanda tsarin rayuwa ma yake na maganan ko sarauta da siyasa da gwamnati ya kamata i gane cewa wato mai martaba sarki ba wanda ma yake musu akan cewa shi ba masani bane ba wanda yake musu akan cewa shi ba dan zamani bane amma tun shimfidata ta farko na gaya muku cewa gaba daya bai malakanci bai ma gane cewa al'adunmu gaba daya bai ma fahimci shi ba kuma ina son tabbatar maka da cewa duk abin da zai yi kamata yi mu a tunaninmu yayi a matsayinsa na masani ko a matsayinsa na basaraki amma idan yayi wancan jawabi ne lokacin Jonathan a matsayinsa na dan APC to mu dai ba dai APC ta jihar Kano ba in ma yayi APC to sai dai idan a wani guri yayi amma ba a jihar Kano ba
abu ne ba ku da record
ba mu da record na cewa ko shi dan APC ne
kamar lafazan sakatare honorable tana cewa ɗabi'un nan da kake faɗa da ba su daidaita da yanayin al'ummar Kano na mai martaba sarki kamar sun taimaka wajen wato samun takaddamar ku da kuma durƙushe wasu a wannan harkokin sarauta
ita ce ma babbar matsala ina so in tabbatar maka shi yasa rigimar ba wai da ma mai girma gwamna bane idan ka ga yanda shi wannan sabon sarki din ina so in tabbatar maka al'ummar jihar Kano Kanawa suka karbe shi kai ka san cewa ko wannan canjin yayi
ma Musa wai ku kun yarda cewa misali ɗabi'un nan na mai martaba sarki ne ya shiga ya fita ko ina a harkokin addini a harkokin zamantakewa a harkokin mata da matasa a harkokin gwamnati da sha'anin siyasa da zabe kun yarda cewa wuce gona da irin da su suke ganin cewa yayi ya taimaka wajen rashin ba fahimce shi ba
wato shi mai gwamnati idan har mai gwamnati baya baka yi tsansa in baka san abin da yake so saboda ka san gononin nan abin da suka dama suke ba abin da mutane suke so suke yi ba duk ɗan siyasar nan haka suke saboda ba za su yadda su kullun ai sarakunan gargajiya ai mutane ne kamar kowa ya za su yi su gaya maka cewa lalle sai sun yi ka bayan badan-badan kake yi kuma shi sarkin Kano mutum ne sarki ne na duniya menene sarkin duniya mutumin duniya ne shi duk duniya yana har yanzu ana gayyatar sa a kasashe a duniya inda suka ci gaba ci gaban su ba za mu iya tada su ba koda za mu tsaya koda za su tsaya su jira mu shekara a to kan na kirawo shi ya ba su shawara ka samu sadakar wannan ka banzatar da su to malam saboda me saboda ra'ayi ya ce kar ka gayyato ƴan China kuciwa
ciwa da su a'a wato malam Musa ya kamata ko ka gane duk abubuwa dinnan da kake faɗa ka fahimci yanda su mutane suka kallace shi wato duk wannan magana da kake faɗa ba magana ce wanda su a matsayin wato kanawa za su iya ma fuskantar ku ba idan yanzu misali ya tafi China ko ya tafi America ko yayi je ko ina ne ko ina ma ije ko ya je India ko ma ina ne ije je jawabi ni wannan ban san al'adar su ba ban san komai nasu ba amma dai babbar magana shine idan ka dauki mutum goma a jihar Kano Kanawa kace ko menene laifin sarki ɗaya daga cikin abin da zai ce shine baya girmama ita sarautar gargajiya ta
wai gaskiya ne ba Musa cewa sarki bai fahimci ma bai lakanci al'adun Hausawa da kuma ita kanta hikimar yadda ake tafi kada harkokin sarauta ba
wato shi mai gwamnati in ka fada ruwa saboda ya kowa iya kaharu da sharri da harambe ruwa idan ka fada zai cika ta da kura misali zan maka
yanzu kake ce mana sarki mutumin duniya ne
sosai
watakila kowannan ya wace ya wacen da shiga a fita ne ya gurbata masa fahimtar lakantar al'adun mutanen Kano misali
wato sai sai da rafi ne sai irin makamaka da yadda za su fake amma abin da nake tabbatar ma da shi mai mata ba sarkin Kano ci gaba
murabus
da murabus ba murabus ba wanda kuka kora ai murabus da kansa ya sauke ke wanda kuka kora saboda ra'ayin ku abinda nake
da dalilan nan kenan kaman baka gamsu ba
ai da
dalilai da dinga bayarwa
ai wannan dalilan ai ina ga ma ko yaron goye ba zai dauke shi ba muna da tun wata uku da suka wuce mun san haka za ta kasance
me zaka iya cewa game da
yanayin da yake
me zaka iya cewa game da maganar da ya cewa alamu sun nuna mai martaba bai lakanci al'adu da ya zaman tikewar mutanen Kano ba
menene al'adar Kano
sake shi kuma malamai to a shiri na gaba za mu zurfafa sosai a cikin siyasar tsohon sarkin da kuma su mu duba rawar da ake zargin shugaban kasa Muhammadu Buhari ya taka koda ta bayan gida ne wajen cire wannan sarki muna godiya ga su baki na mu to Honorable Ibrahim Zakari Salida da kuma Alhaji Musa Shaibu Ngogo tare da musamman shi wakilin namu Muhammadu Ibrahim Kwali da shirya mana wannan muhara a can Kano ya kuma nan ita nan a madadin su dukkan ne Aliyu Mustafa Sakuta a Washington DC mun baku lafiya
to da wannan muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice
Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce annobar coronavirus sai da karuwa take yi babu gaggautawa kuma yana kira ga kasashe mafiya tattalin arziki a duniya da su kara azama wajen samar da abubuwan kariya ga likitoci da jami'an kiwon lafiya Majalisar Dattawan Amurka ta kasa cimma matsaya jiya Litinin wanda karo na biyu kenan kan batun gagarumin shirin nan na raba tallafin dala trillion 2 ma Amurkawa da wuraren sana'o'in da suka yi matakar samun matsala saboda mugu cutar nan ta coronavirus.
Kuma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya ne jiya kamar da caji wato ƙarfe 7 kenan agogon Ghana. Za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumar da ya taya ni gabatar da shirin da Tubahiro Jordone da ya hada shirin kuma ya bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau Aisha Kule ce ke fatan alheri
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.